sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum, barkanku da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Aisha Ma'azu. Sauraro abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku. Yau Alhamis 21 ga watan Satumba na shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga Aisha da kanin labarai.
To Hafiz, gwamnatin Biden ta ba da sanarwar samar da tsabar kuɗi dala miliyan 600 da zai taimaka wajen samar da kayan gwajin corona da zai bai wa mutane dama su yi gwajin da kansu a gida. Ƙungiyar Tarayyar Turai ta ce za ta janye tallafin dala miliyan 5 da take baiwa hukumar zaben kasar Zimbabwe akan abin da ta ayyana a matsayin rashin nuna gaskiya a zaben watan Agusta da aka yi a kasar. Sannan kasashen Turai da dama sun sanya takunkumi kan shigo da kayan abincin da aka sarrafa a Ukraine, lamarin da ya sa Ukraine kai korafi ƙungiyar kasuwancin duniya.
Kanin labaran kenan. A cikin shirin namu ne za ku ji cewa gwamnan jihar Kano Abba Kabir Yusuf ya kwatanta hukuncin da kotun sauraron ƙararrakin zaben gwamna ta yanki matsayin wanda ke cike da kurakurai, yana bi bayyana matakin da gaba da za su ɗauka.
Dangane da haka, mun umarci lauyoyinmu da su ɗaukaka ƙara ba tare da ɓata lokaci ba.
Muna tafa da ƙarin bayani. Sannan za ku ji cewa hanbararren shugaban ƙasar Nijar ya maka gwamnatin sojin ƙasar a kotun ECOWAS kan zargin tsare shi da iyalansa ba bisa ƙa'ida ba.
Abu ne wanda yake muna goyon bayan shi 100% a yanda ya gwada cewa lalle jarumi ne, namijin duniya ne.
Kama kowace rana Alhamis, yau ma muna tafa da shirin domin iyali da Alheri Grace Abdi ke gabatarwa kan raba kayan tallafi da gwamnati ke yi a Najeriya. Amma kafin nan, sai a gyara zama a sha labaran duniya kashi na farko.
Masararru, assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Ga labaran duniya. Shugaban Amurka Joe Biden ya gana da Firayim Ministan Isra'ila Benjamin Netanyahu a ranar Laraba don tattaunawa game da manufar Isra'ila ta faɗaɗa matsugunan yankunan da suka mamaye a yammacin kogin Jordan da kuma duba yiwuwar yi wa dokokin shari'ar Isra'ila garan Bawul, waɗanda masu suka ce yana yi wa demokuraɗiyyar ƙasar barazana. Duk da cewa ya tabbatar da cikakken goyon bayan Amurka ga Isra'ila, Biden ya yi wa Firayim Ministan gargaɗi ya ce, za mu tattauna kan wasu muhimman batutuwa. A al'adance, ana gayyatar duk wani sabon shugaban Isra'ila zuwa fadar White House bayan kama aiki da makonni, amma wannan shine karo na farko da Biden zai yi wata ganawar diplomasiya da Netanyahu, watanni 9 bayan da Firayim Ministan ya kafa gwamnatinsa mai tsatsauran ra'ayin mazan jiya. A wani labarin kuma, gwamnatin Biden ta bada sanarwar samar da tsabar kuɗi dala miliyan 600 da zai taimaka wajen samar da kayan gwajin koronan da zai baiwa mutane dama su yi gwajin da kansu a gida. Sannan kuma za a sake kaddamar da wata kafa ta yanar gizo da za ta baiwa Amurkawa damar yin odar kayayyakin gwajin guda 4 ga kowane gida. Manufar ita ce don tabbatar da wadatuwar kayayyakin gwajin a lokacin da ake samun hauhawar masu kamuwa da cutar ta korona da ke zuwa, wato lokacin hunturu. Ma'aikatar lafiya da ayyukan al'umma ta ce za a iya zuwa adireshin yanar gizo a covidtest.gov domin samun kayayyakin gwajin daga ranar 25 ga wannan watan na Satumba. Sannan za a aike wa mutum kayan gwajin da aka samar a kyauta har gida. Tuni gwamnatin ta baiwa kamfanoni a jihohi 7 kuɗaɗe da zimmar samar da kayan gwajin miliyan 200 domin wadatar da su don amfanin gwamnati. Dangantaka tsakanin Rasha da Iran ya kai wani sabon mataki duk da adawar da suke fuskanta daga kasashen yamma, inji ministan ma'aikatar tsaron Rasha Sergei Shoigu yayin wata ziyarar da ya kai Tehran a ranar Laraba. Kafar watsa labaran Interfax ta ayyana cewa Shoigu ya ce, mun tsara wasu jerin abubuwan da muka shirya yi duk da adawar Amurka da ƙawayenta na kasashen yamma. A jiya Laraba, Shoigu ya gana da manyan jami'an tsaron Iran Ali Akbar Ahmadiyan. Kana sun tattauna a game da wasu jerin batutuwa, musamman ma batun abubuwan da ke faruwa a yankin Caucasus, a cewar kafar labaran Iran Nur. Kamfanin dillancin labaran Iran ta Tasnim ya ruwaito cewa ministan tsaron na Rasha ya kuma ziyarci dakarun sararin samaniyar Iran da aka fi sani da Revolutionary Guard Corps ko kuma IRGC a takaice. To waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka, daga nan birnin Washington DC.
To madalla, anjima kaɗan Aisha za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya, amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu. Hambararren shugaban ƙasar Nijar Muhammad Bazoum ya shigar da ƙara a kotun CDAO ko ECOWAS sakamakon zargin tsare shida iyalansa ba bisa ƙa'ida ba, saboda haka ya buƙaci kotun ta kwato masa haƙƙinsa daga waɗanda suka tauye masa 'yancinsa na walwala da dai sauran 'yanci masu nasaba da haƙƙoƙin bil'adama. Wakilin muryar Amurka a Yamai Sulan Mumun Barma ya aiko mana ƙarin bayani.
Ta hanyar lauyansa Maitr Mohamed Seydou Diagne, mai ofishi a birnin Dakar na ƙasar Senegal ne shugaba Mohamed Bazoum ya maka hukumomin Niger a kotun CEDEAO da yake zargi da toye masa wasu jerin haƙoƙinsa. Wata majiya mai tushe ta tabbatar mana da sayyancin kofin takardun wannan ƙara da suka karaɗe kafafen sada zumunta. Hambararren shugaban ya buƙaci kotun ta ECOWAS da ya la'akari da yadda aka toye masu 'yancin kai da kawo da shi da mai ɗakin sa Hadiza Mabruk Bazoum da ɗansa Salem Bazoum, dalilin da ya buƙaci kotun ta bada umarnin gaggauta sakinsu. A ƙarƙashin waɗannan tuhume-tuhume, Mohamed Bazoum ta hanyar lauyansa ya buƙaci kotun ta bada umarnin gaggauta sakinsu daga inda ake tsare da su. Sannan lauyan ya bayyana fatan ganin kotun ta fahimci yadda ake toye mutumin da yake karewa 'yancin gudanar da harkokin siyasa. A bisa la'akari da dukkan waɗannan batutuwa, lauya Maitr Mohamed Seydou Diagne ya yi kiran kotun CEDEAO ta ɗauki matakin tilastawa mutumin da ya kira mai kiran kansa shugaban ƙasa ko gwamnatin Niger su yi biyayya ga tanade-tanaden kundin tsarin mulkin ƙasa ta hanyar mayar da Mohamed Bazoum kan kujerarsa har zuwa ƙarshen wa'adin mulkin da al'ummar Niger ta bashi bayan gudanar da zaben demokuraɗiyya. Wani na hannun daman hambararren shugaban Dr. Abubakar Manzo ya yaba da wannan mataki da ya kira na halin dattako.
Kaga dai bai yi ba wani kira na a hutu don a yi sa'insa da waɗannan soja. Yau kwana kusan 50 da wajen 7-8 ya tsaya bisa kan bakansa yanda sojawa suka kama shugaban ƙasa suka tsare shi kuma suka sa ƙasanmu cikin wannan fitina tunda mutum bai ma kan shari'a. To a bisa kan wannan ne yanzu ya shigar da wannan takardar ƙara. Abu ne wanda yake muna goyon bayan shi 100% a yanda ya gwada cewa lalle jarumi ne, namijin duniya ne.
Kotun ta CEDEAO ta yi na'am da wannan ƙara kodayake ba ta tsayar da ranar sauraron ɓangarorin ba, amma kuma ta aike wa hukumar shari'ar Nijar wato AGA takarda don sanar da ita ƙarar da ke gabanta. To kome ƴan rajin kare haƙƙin ɗan adam ke cewa akan wannan sabuwar dambarwa? Abdu Alhaji Idi na daga cikin shugabannin haɗakar ƙungiyoyin kare haƙƙin jama'a ta FSCN.
Yana da 'yancin ya kai ƙara shi ma, tunda shi ya yi ƙara na ga takardun ma, to yanzu sai ta yi bincike ta gani tunda ta aiko ma ƙasar Nijar ta ce to gashi abin da aka yi mun ba ku lokaci ku kawo kuma memoir ɗinku and defense yanda ake cewa a Turanci. Kenan yanzu zance dai ya koma wajen kotun CEDEAO sai mai jira mu gani abin da zai faka.
Kawo yanzu majalisar CNSP da gwamnatin riƙon ƙwaryar Nijar ba su bayyana matsayinsu ba a kan wannan lamari. Sulai Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A gaida Sulai Mumuni Barma da wannan rahoton. Nan gaba kaɗan a cikin shirin za ku ji martanin gwamnan jihar Kano kan hukuncin da kotu ta yanke na soke zaɓensa. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Aisha ta da labaran duniya kashi na biyu.
Ƙungiyar Tarayyar Turai ta ce za ta janye tallafin dala miliyan 5 da take baiwa hukumar harkokin zaben ƙasar Zimbabwe akan abin da ta ayyana a matsayin rashin nuna gaskiya a zaben watan Agusta da aka yi a ƙasar. Cikin wata sanarwa da ta aka fitar da yammacin ranar Talata, ofishin jakadantin Turai da ke babban birnin ƙasar Harare ya ce Brussels za ta janye tallafin dala miliyan 5 ɗin da take baiwa hukumar zaben Zimbabwe sakamakon yadda aka gudanar da babban zaben kasar da aka yi a watan jiya. Shugaba Emmerson Mnangagwa ya doke abokin hamayyarsa Nelson Chamisa na jam'iyyar Citizens Coalition for Change a zaben da aka fafata a ranar 23 ga watan Agustan bana. Wakilan EU da suka sa ido a zaben na Zimbabwe suna daga cikin sauran waɗanda suka yi suka kan yadda hukumar zaben kasar ta gudanar da zabuka a watan jiyan. Masa ido daga kungiyar ci gaban al'ummar Afirka ta Kudu ta ce zaben ya gaza bin tsarin da hukumar zaben yankin ta gindaya. Kana ta yi wa dokar kasar da na hukumar zabe karan tsaye. A ƙarshe, Ukraine ta gabatar da korafinta a kungiyar kasuwancin duniya bayan da kasashen Turai da dama suka sanya takunkumi kan shigo da kayan abincin da aka sarrafa a kasar ta Ukraine. Hungary, Poland da Slovakia duk sun hana shigo da hatsi daga Ukraine da kuma sauran kayan abinci a ranar Juma'a, tare da cewa shigo da kayan abincin na yi wa manomansu cikas, lamarin da ya sa Kyiv shigar da ƙara a kungiyar kasuwancin na duniya. Mamayar Rasha a Ukraine a shekarar da ta gabata ta datse wa Ukraine hanyoyin fitar da kayayyakinta. Kungiyar Tarayyar Turai ta samar mata da wasu hanyoyi ta ƙasa da za ta iya safarar kayayyakin zuwa kasuwannin duniya, abinda EU ta kira hanyoyin haɗin kai. Manoma a kasashen masu makwabtaka da Turai sun yi zanga-zanga suna cewa ana jibge abincin Ukraine a kasuwanninsu na cikin gida, lamarin da ke karya farashin kayayyakinsu.
A gaida Aisha Ma'azu da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla, yanzu kuma sai rahotonmu na biyu. Yayin da dokar takaita zirga-zirgar jama'a a birni da kewayen Kano ta fara aiki tun a daren jiya Laraba, biyo bayan hukuncin kotun sauraron ƙararrakin zaɓe wanda ya soke nasar da gwamna Abba Kabir Yusuf ya samu a zaben gwamna na watan Maris da ya gabata. Gwamnan ya magantu dangane da batun jim kaɗan bayan komawarsa Kano daga Abuja a daren jiya. Muhammad Ibrahim Kwari na ɗauke da ƙarin bayani.
Jimlar ƙuri'u 165,663 ne kotun ta soke daga cikin adadin ƙuri'un da gwamna Abba Kabir Yusuf ya samu a zaben ranar 18 ga watan Maris ɗin da ya gabata. Dalili kuwa shi ne an gano cewa waɗancan ƙuri'u na bogi ne, a don haka sai kotun ta ba da umarni ga hukumar zaɓe ta Najeriya da miƙa takardar cin zaɓe ga Alhaji Nasir Yusuf Gawuna na jam'iyyar APC saboda shi ke da ƙuri'u mafi rinjaye bisa sabon lissafi. Yayin da magoya bayan gwamnan da sauran 'ya'yan jam'iyyar NNPP a jihar Kano ke cikin yanayin alhini bisa wannan hukunci, a daren jiya gwamnan ya gabatar da jawabi ga taron manema labarai.
Wannan shari'a ta kai wata shida, kuma a yau muna sanye da cewa kotun sauraron ƙararrakin wannan zaɓe na gwamna a yau Laraba ta yanke hukunci wanda take ganin shi ne ya dace. Amma kasancewar su 'yan adam, wannan hukunci mu muna sanar da cewa cike yake da kurakurai kamar yadda lauyoyinmu suka yi mana bayani. Dangane da haka, mun umarci lauyoyinmu da su ɗaukaka ƙara ba tare da ɓata lokaci ba, don tabbatar da cewa gaskiya ta yi halinta isha. Muna so mu yi amfani da wannan dama mu tabbatar wa da al'ummar wannan jiha cewa wannan hukunci na yau ba zai tsage mana gwiwa ba wajen gudanar da ayyukanmu wanda muka saba, domin mun yi imani cewa jarrabawa ce da ɗan takaitaccen lokaci.
Sai dai masana kan dokoki da shari'a a Najeriya sun ce hukuncin wata sabuwar nasara ce ga tsarin demokradiyyar Najeriya, kamar yadda Farfesa Nasir Adamu Aliyu mai lambar kwarewar aikin lauya ta SAN ke faɗi.
Yanzu za mu ce kenan wato demokradiyya ta hanyar tsarin mulki wato constitution democracy ta yi nasara, tunda yake su wayannan mutane suke da gaddama ba doke-doke suka yi tsakaninsu ba. APC ce bata gamsu ba ta shigar da ƙara NNPP da kuma shi Abba Kabir Yusuf, so bisa haka kotu yake hukunci. to saboda haka sai a ce kamar demokradiya ta yi nasara kenan tun da yake ba ta shankali akai ba kotu ce ta yi hukunci da wannan kenan. Sa'annan kuma shi kansa gwamna Abba Kabiru Yusuf da aka soke zabansa yana da kwana 21 bisa sashi na 6 na wato dokar tafi da shari'ar zaɓuɓɓuka, amma kuma tsarin mulki ya ce ta kuma su ma kotun ɗaukar ƙara dole su saurari ƙarar nan a cikin kwana 60 su gama ta daga ranar da ya shigar da wannan notice of appeal nasa, kuma daga nan wannan dubin gasu a cikin su zai iya ɗaukar ƙara zuwa kotun koli. Wannan shi kuma yana da kwana 14 bisa doka ta tafiyar da shari'un zabe wadda kotun koli ta yi a cikin 2023 nan.
A hannu guda kuma dokar takaita zirga-zirgar jama'a a birnin Kano da kewaye na ci gaba da aiki domin tabbatar da doka da oda a tsakanin al'umma, kamar yadda hukumomin 'yan sanda na jihar suka ayyana tun a jiya da almuru. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
A gaida da Mahmud Ibrahim Kwari. Kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron matashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, ko da yaushe ake so, za a iya zuwa shafin mu na internet a boahausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Ya Allah, ya Allah na roka, Allah ni kai ne na roka, baro ki ka don kawai ba ku jama tambaya nike da
masu saurari, assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu kuma da sake saduwa da kowa wani sabon shirin domin iyali. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Idan kuna biya da mu makon jiya, shirin domin iyali ya fara nazarin mataki da shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya dauka na rage radadin janye tallafin man fetur da ya jefa talakawan kasar cikin halin kakanikayi, biyo bayan korafin da galibin waɗanda aka yi shirin domin su suke yi cewa biliyoyin da gwamnatin tarayyar Najeriya ta bayar zai kare tsakanin gwamnoni da kuma na kusa da su. Yau ma muna tare da Madam Talatu Late Barka Hassan, wadda aka yi wa lakabi da Hajiya Aya, wadda ta kasance uwa, yar fafatuka, uwar gida da kuma mai kare hakokin mata da iyali. Sai kuma Hajiya Safiya Ahmadu Manu, ita ma uwar gida, uwa kuma mai sharhi kan lamura. Na tambayi Hajiya Safiya Ahmadu Manu hanyar da take gani wannan tallafin zai kai ga talakawa, sai ta bayyana cewa
wani bayar da muke gani za su yi gyara shi ne su yi tsakani da Allah, in sun san tsakani da Allah. Domin magana ita ce, idan dai ba za su yi tsakani da Allah ba, to wallahi ba a zuwa ko'ina. Don ni ban ga nawa-nawa ne za su raba, kawai su bi su rage ba 'yan uwansu kawai. Don yanzu haraka gwamnati ya zamanto in ba ka san wani ba a bane. To ni abinda nike a roƙo ga gwamnati shi ne, don Allah su yi tsakaninsu da Allah, su yi gyara, in za su biya waɗannan kuɗaɗe su yi shi tsakaninsu da Allah. Inda talaka shike kamar word-word ɗin nan, in har za a bi word-word ɗin a araba, ina ganin kila wasu za su samu, amma ba lalle kowa ya samu ba.
To Hajiya Talatu, akwai waɗanda kuma suke ba da shawaran cewa idan dai ana son a taimaki talaka ne, akwai mai cin shinkafa, akwai wanda bai cin shinkafa, akwai wanda kuɗin shinkafa na inda an bashi zai iya sayan dawa da za ta fi ɗauke shi kwanaki yana ci. To akwai waɗanda suke ba da shawaran cewa maimakon a ba waɗansu kwangilar sayan abinci nan, me zai hana a ba talakawan kuɗin su kai tsaye kowa ya abin da yake so?
Dama gaskiya da kai ga Allah abin da ya kamata kenan. Wani ta yi shinkafar ba alheri ba ne ba, mu dai abin da ma ni dai na fahimta bisa ga fahimtata an je raina tun da kan Najeriya. Don ba haka ba ya za a yi an ba da wannan Obama gudan kuɗi ku je kuna sayan 'yan shinkafa a leda kuna kulla kamar za ku ba bayi. Talakan Najeriya ma ya koma bawa. Sai san ya nike insistence nake ma'aikatan gwamnati a bi ta salary account ɗinsu a ba su abin da za a ba su. Wa'anda ba su aikin gwamnati a zo ta microfinance. A tabbatar cewa wannan kuɗi an ci 'yan siyasa suna neman kuɗi a talaka. Sun so da suke suna gano talakan. In gaskiya ne a adalci su tsaye tsoron Allah su yi komai tsakani ga Allah. A ba su da kuɗin shi. Kuma wannan biliyoyin kuɗi da ake yi da inda za a raba tsakani ga Allah kowa zai samu daidai gwargwado. To amma har da mewa za a yi. Saboda shi tun da kan Najeriya ba a san darajar shi ba. An riga an raina shi. Ko da ke shi ma tun da kan haɗa shi. Amma dai duk da haka wannan abu da ya shigo a ƙasa wannan wahala da aka shigo ta janye wannan tallafin man fetur ɗin. Kamata a inda shugabanni suna da adalci su taimaka ma talakan Najeriya. A ba kowa kuɗin shi. Wanda zai sai gero ya sai gero, wanda zai sai dawa ya sai dawa. Yanzu ko kasuwa ka je buhun shinkafa ya kai 50,000. To ɗan talakace zai sai shinkafa 50,000 shinkafa ka ɗin ta, amma aka ba shi kuɗin shi. Zai iya zuwa kasuwa ya dudduba ya sai ɗan abu daidai mu zai samu ya ci. Kuma dai gaskiya magana ma wai a ce ana ba shi da kuɗi. Kalilan ba shi ba ne, ba kamata a samu matsalaha yadda za a shawo kan wannan matsalar.
Dama wai ina so ne.
Ko dan kuɗin ma da ya ɗauka biliyoyi ne yana ba jihohi. Da matakan mai tsaye ta da a Najeriya ga talaka ya samu sauƙin rayuwa. Da daidai ne talakin da sun fito gyara matakan mai. A ce a Najeriya mu da kanmu muna hidda. To da duk abin ya samu sauƙi idan kin fita lura. Transport tafiye-tafiye. A ɗauki abincin ma daga wannan ƙauye a kai wannan ƙauye. Tun da mota ta yi tsada dole abinci ya tsada. Amma idan ana samun sauƙin shiga mota talaka zai samu sauƙin rayuwa ko sana'a ce ma zai ɗauka abinci daga wannan kasuwa kai wannan kasuwa. Amma yanzu bai yiwuwa. Sai mu gana ce a ba ka ɗan ƙalilan kuɗi 10,000, 20,000 ko 50,000 ba a ce mu ci talaka ba. A samu permanent solution. Wannan biliyoyin kuɗin ya withdraw din ce laidan su ya zo ya tayar da matakin man Najeriya shi ne kawai a mafita a gare mu.
To Hajiya Safiya, a matsayinki na uwar gida 'yan Najeriya, wace shawara zaki ba shugabannin siyasa na Najeriya da zai kawo sassaucin rayuwa musamman rayuwar iyali?
Sassaucin rayuwar iyali shi ne a yi ƙoƙari a yi gyaran matakin mai. Don saboda idan aka gyara mai zai sauki, abinci zai sauko. Yanzu da shinkafa 50,000 wannan tabbas ne don ni na saya. Na saye shinkafa 50,000. To kin gani yanzu ita ka an ba shi shinkafa wani ma zai kusance shinkafa. Wani bai son shinkafa. A wa gani a yi gyaran matakin mai saboda talaka ya samu walwala. Domin idan akwai mai da sauki talaka zai iya yin walwala. Abinda ya noma zai kokari ya kai kasuwa ya sayar ya dan samu dan canji. To amma yanzu noman ma wahala ne a Najeriya. Don ƙasa ta riga ta sha wahala. To sai an haɗa da takin zamani. Takin zamani kuma yanzu zai taɓuwa ga talaka. Tunda buhu ɗaya na takin zamani 35,000 yake. To ina ce zai mafita ga talaka. To dole ne zai je ta fama yana kokari ya ga abin da zai iya samu a wannan damina bana. To kuma in ba takin nan na zamani aka sa ba kin ga abinci ba zai samu da kyau ya kamata ba. Sai ya kamata gwamnati ko sababbin gwamnonin nan su da suka shigo sababbi su yi ta da sabuwar idea wadda za a ce wannan ya yi canji. Kuma ba canji irin na wahala ba, amma canji na sauƙaƙa ma talaka.
To Hajiya Aya, kun yi ta ambaton batatan man fetur, kuna ta ambaton man fetur ɗin nan kamar wannan hanya ɗaya kenan tilo ta samun albarkatun ƙasa ko kuma biyan buƙatar Najeriya kafin a yi man fetur ɗin nan an yi dalage dan Kano, an yi batun audiga, akwai irin su koko din nan, akwai albarkacin kasa da ake da su wurare kowace jiha da irin abin da Allah ya albarka. A zamfara nan ma ana batun dinari da ake hakowa a wannan jiha. Kuna ganin hanya ɗaya tilo kenan da za ku shawarci gwamnatin tarayya ta mai da hankali a kai, ko kuma kuna ganin akwai wata mafita?
Ai, magana gaskiya, Najeriya mu kake da mafita. Ni haka nan ma gwamnatin tarayya ta raja a kan maganar man fetur. Ƙasashen ma da suka ci gaba yanzu ma su ba ta kan fetur, man fetur suke ba. Inda ake gwamnatinmu za ta mai da hankali, to la'anci abin da zamani ya taho da shi. A Najeriya, da Allah ya wadata mu da hilin ƙasa, ko da noman rani, Najeriya ma muna iya samun economy fiye da man fetur. Muna da wadatattun ƙasa mai albasa wanda za a iya noma, kuma za a yi noman rani. Za a iya kuma extension ɗinsa a hita da su ƙasashen waje, a saida a samu kuɗin shiga. Sannan abu na biyu, maganar gol a Zamfara, duk abin da ma ya ƙara ja musu tashin hankali kenan. Inda a ce gwamnatin irin ta mai da hankali a kan mining, yadda muke da su gol a Zamfara wurin suka tsina, a ce mining ɗin shi kamar yadda ƙasar Dubai take yi da nata. Ina tabbatar miki ma da yanzu ba ma mai magana wani man fetur.
Abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau. Kafin mu yi sallama da bakin namu, za ku ji matakan da suke ganin gwamnati za ta iya ɗauka na cimma burinta na inganta rayuwar al'ummar ƙasar. Muna godiya ta musamman ga bakin namu Hajiya Aya Talatu Levi Barka Hassan da kuma Hajiya Safiya Ahmadu Manu da suka samu shiga shirin. Sai kuma Dadi Balewa daidaita sautin shirin. A madadinsu duka, alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alheri.
Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya. Mata su ne duniya, su ne sarakan duniya. Komi don su muke
ashe. To madalla, a gaida alheri Grace Abdu. Yanzu kuma sai labarai amma a takaice.
To a takaicen, shugaban Amurka Joe Biden ya gana da Firayim Ministan Isra'ila Benjamin Netanyahu a ranar Laraba don tattaunawa game da manufar Isra'ila a ta faɗaɗa matsugunan yankunan da suka mamaye a yammacin kogin Jordan da kuma duba yiwuwar yiwa dokokin shari'ar Isra'ila garin Bawul, waɗanda masu suka ce yana yiwa demokuraɗiyyar ƙasar barazana. Duk da cewa ya tabbatar da cikakken goyon bayan Amurka ga Isra'ila, Biden ya yi wa Firayim Ministan gargaɗi ya ce, za mu tattauna kan wasu muhimman batutuwa. Gwamnatin Biden ta bada sanarwar samar da tsabar kuɗi dala miliyan 600 da zai taimaka wajen samar da kayan gwajin korona da zai baiwa mutane dama su yi gwajin da kansu a gida. Sannan kuma za a sake kaddamar da wata kafa ta yanar gizo da za ta baiwa Amurkawa damar yin odar kayayyakin gwajin guda hudu ga kowane gida. Manufar ita ce don tabbatar da wadatuwar kayayyakin gwajin a lokacin da ake samun hauhawar masu kamuwa da cutar ta korona da ke zuwa, wato lokacin hunturu. Dangantaka tsakanin Rasha da Iran ya kai wani sabon mataki duk da adawar da suke fuskanta daga kasashen yamma, inji ministan ma'aikatar tsaron Rasha Sergei Shoigu yayin wata ziyarar da ya kai Tehran a ranar Laraba. Kafar watsa labaran Interfax ta ayyana cewa Shoigu ya ce, mun tsara wasu jerin abubuwan da muka shirya yi duk da adawar Amurka da ƙawayenta na ƙasashen yamma. A jiya Laraba, Shoigu ya gana da manyan jami'an tsaron Iran, Ali Akbar Ahmadiyyan, kana sun tattauna a game da wasu jerin batutuwa, musamman ma batun abubuwan da ke faruwa a yankin Caucasus, a cewar kafar labaran Iran Nur. Ƙungiyar Tarayyar Turai ta ce za ta janye tallafin dala miliyan 5 da take baiwa hukumar harkokin zaben ƙasar Zimbabwe akan abin da ta ayyana a matsayin rashin nuna gaskiya a zaben watan Agusta da aka yi a ƙasar. Cikin wata sanarwar da aka fitar da yammacin ranar Talata, ofishin jakadancin Turai da ke babban birnin ƙasar Harare ya ce Brussels za ta janye tallafin dala biliyan 5 ɗin da take baiwa hukumar zaben Zimbabwe.
Kuma sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi, a misalin ƙarfe 8 agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi, wato 7 kenan agogon GMT da Ghana, za ku ji mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Aisha Ma'adu da ta gabata da ta karanto labarai, sai kuma Daji Balawi da ya daidaita mana sauti da bada umarni, da ma injiniyan mu na yanzu, ni Muhammad Hafiz Baballe, ki sallama da ku daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC.